Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ada iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan dare. Baba Yakub makili ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar kula da mata ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce batun samarwa mata da yaran mata yanci ba batu ne da ke nufin za a daidaita mata da maza kamar yadda wasu suke zato ba. Muna kuma da rahoto akan ziyarar da kakakin Majalisar Dokoki da shugaban Majalisar Dattawa suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari ziyara wato a birnin London. A yau ne kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da suka shafi yankunanku da ma sauran wurare a duniya, amma duk sai kun sha labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa wa manyan jami'ansa cewa ya sallami babban mai bashi shawara kan tsara dabaru Steve Bannon, wanda tun farkon hawan gwamnatin Trump watanni shida da suka gabata ya fi kowa shan suka cikin masu baiwa shugaban shawara. Bannon, wanda tun farko ya samu mukamin ne sakamakon taimakawa Trump a kamfen har ya samu nasarar zama shugaban ƙasa, ya yi ta samun matsala da wasu manyan jami'an gwamnatin. Shugaban ma'aikatan Federal White House John Kelly da Steve Bannon sun amince a yau Juma'a ta zama ranar ƙarshe ga shi Bannon ɗin. Kamar yadda jaridar The New York Times ta rawaito, Bannon shine ya rubuta wasiƙar ajiye aiki ya kuma miƙa ta kwanaki 11 da suka gabata domin a bayyana ta a farkon wannan makon. An jinkirta bayyana wasiƙar saboda tashin hankalin da ya faru a birnin Charlottesville na jihar Virginia tsakanin masu fifita jinsin fararen fata da masu adawa da su.
A yau Juma'a ne kuma dubban mutane a Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna da waɗanda hari da aka kai na mota a jiya ya rutsa da su, wanda mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu kuma sama da 100 suka jikata. Sarkin Spain kuma Prime Minister Mariano Rajoy ya halarci wadannan taron jimamin da aka gudanar a dandalin Plaza de Catalunya. Prime Minister Spain ya ayyana kwanaki 3 domin zaman makoki a ƙasar. Wannan lamarin da ya faru ne a jiya Alhamis a lokacin da wani dan ta'adda ya sheko da mota akan wasu jama'a da suke tafiyar ƙasa ya halaka mutane 13 ya kuma raunata sama da 100. 'Yan sandan Catalan sun kama mutum na 4 wanda ake ganin yana da alaka da hare-haren na ta'addanci guda 2 da aka kai a yankin Barcelona a jiya. An dai kafe sanarwar ta dandalin Twitter amma babu wani cikakken bayani.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi sauki da za ta bi wajen tunkarar yakin kasar Afghanistan da ya kwashe shekaru 16 ana yi. Kafin wani taro da za a gudanar a yau Juma'a, babban sakataren ma'aikatan tsaron Amurka John Mattis bai bayyana ko bai ba da haske ga irin yadda wannan tsarin zai kasance ba. Da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis a birnin Washington DC, Mattis ya ce muna gab da yanke hukunci kuma ina jiran abin da zai fito. Shugaba Trump zai gana da mataimakinsa Mike Pence da tawagar masu bayar shawara kan harkokin tsaro a Camp David da ke jihar Maryland. Zaɓin da za su duba ciki har da aikawa da ƙarin sojoji zuwa Afghanistan ko kuma Amurka ta janye dukkan sojojinta baki ɗaya, inda za ta bar sojojin haya da za su taimaka wajen gudanar da harkokin tsaro a ƙasar. Bayan kwashe shekaru suna samun taimako daga sojojin Amurka da na ƙungiyar tsaron NATO, sojojin Afghanistan har yanzu sun kasa shawo kan matsalar Taliban waɗanda a baya-bayan nan suka samu shiga yankin iyakar Afghanistan da Pakistan.
A yau Juma'a ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane da suka mutu dalilin zaizayar ƙasa a Saliyo ya ƙaru inda ya kai sama da 400. Aikin neman wasu mutane 600 ya yi wahala a dalilin ruwan sama wadda hasashe ke nuna cewa za a ci gaba da yi har tsawon wasu kwanaki masu zuwa. Shugaban ƙasar Saliyo Ernest Bai Koroma ya miƙa ta'aziyyarsa da kuma goyon baya na taimakawa wajen jana'iza da aka yi a jiya Alhamis. ya ce muna buƙatar mu haɗa kai domin jimamin wannan masifar da ta same mu a ƙasar mu ta ambaliyar ruwan sama da kuma zaizayen ƙasa. Wannan wani lamari ne mai zafin gaske ya same mu a tarihin ƙasar mu. Ruwan ya share ɗaruruwan mutane lokacin da suke barci zuwa mutuwa. Gwamnatin ta sha wahala wajen ceto mutane wanda suka ƙi bin umarni na gargaɗi da aka yi musu da cewa su bar gidajensu bayan wani gargaɗin da ya biyo baya na cewa an sami wata wato katuwar gocewar ƙasa da za ta haifar da zaizaya. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu fara rahotannin namu ne da kokari da hukumar kula da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi wurin wayar da jama'a akan ci gaban mata, inda ta ce batun samarwa mata da yaran mata ƴanci ba yana nufin mata za su yi zama daidai da maza kamar yadda wasu suke tunani ba ne. Ga ci gaban rahoton wakilin mu Sanusi Adamu daga jihar Adamawa.
Sabanin fahimtar da wasu ke yi wa kudurin dokar na wadda ke neman baiwa mata ƴanci daidai da maza, sakatariyar dindindin ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa Hajiya Mai Saratu Bello ta ce kudurin dokar wadda ke gaban majalisar dokokin jiha za ta haramta bambance-bambancen jinsi, addini, shekarun haihuwa, aure da nakasa da yara mata ke fuskanta a harkokin rayuwa na yau da kullum, tare da tabbatar da adalci da kuma ba su haƙƙin su.
Mutane suna ba su fahimta mu sosai, sun dauka kaman gwarmaya muke so mu yi da maza, ko mu nuna mu din nan mun fi su, ko mun kai wani wuri. Babu ba haka bane. Wato ko a yaushe namiji sama yake da mace. Equality da muke nema din a wurare ne na dama, ta hanyar aikin gwamnati, ta karatu, ta samun wani tallafi a rika daga mata ma don su ma su bada nasu gudunmawa a gina wannan ƙasa. Kar a bar mu a baya a ga kaman mu din nan ba za mu iya yin komai ba.
Taron na zuwa biyo bayan kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya 1325 kan rawar da mata za su taka wajen wanzar da zaman lafiya, tsaro da tabbatar da adalci wa mata da yara mata wajen gudanar da harkokin kasashe. Don fadakar da ƴan jarida buƙatar ilmantar da al'umma a jihohin Filato, Gombe da Adamawa, na hira da wasu ƴan jarida da suka halarci taron wanda ya gudana a Yola fadar jihar Adamawa, ko yaya suka fahimci wannan kudurin doka kuma ta wace hanya za ta taimaka wajen ciyar da ƙasa gaba. Da farko ga Michael Musa, daraktan tsara shirye-shirye na gidan rediyon jihar Adamawa.
Kuma al'umma gaba daya a ci gaba da ba mata wannan fili, a samu lokaci a sa su kuma cikin harkan shugabanci ko ta wani fanni daga karamar hukuma har zuwa tarayya baki daya, a dinga tafiya tare da mata a dama da mata.
Sunana Muhammadu Awal, ina aiki da kamfanin dillancin labarai da ƙasa. Daya baki iya kan yin kokarin mu tabbatar cewa mun yi shiga wannan gwagwarmaya an ba mata ƴancinsu, ba wai magana cewa an ba mata ƴanci cewa su zama daidai da maza ba, a'a ba zai yiwu ba, amma maga daidai an samu daidaito wajen adalci abin da ya kamata ba da haƙƙinsu an ba dan mata su samu ci gaba da yin Allah ya yarda za su zama lafiya.
Mun lura cewa wannan kudurin doka na iya gamuwa da tirjiya saboda dalilai na addini da al'adu, shi yasa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin mata tare da haɗin gwiwar asusun kula da yara, ƙungiyar ƙasashen Turai, gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa suka tara ƴan jarida a matsayinsu na idon jama'a domin fahimtar da su tanade-tanaden wannan dokar. Inji Dr. Titus Angu, babban jami'in harkoki da suka shafi rayuwar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
And as you can see, they were excited about it, and we know that after this time the message will go to the grassroots and then to members of the legislature to look into passage of this bill.
Kamar yadda kuka gani wa idanunku, kudurin dokar ta samu karbuwa ga ƴan jarida. Bore mu sakon ya isa ga jama'a da kuma ƴan majalisa domin amincewa da dokar. Tuni jihar Filato ta sanya hannu kan dokar na tabbatar da adalci da kuma baiwa mata da yara mata haƙƙin su, yayin da dokar ke gaban Majalisar Dokokin jihohin Gombe da Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To madalla, a gaida Sanusi Adamu. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki da kuma kakakin Majalisar Dokoki Yakubu Dogara sun kai wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ziyara a birnin London don gadin lafiyarsa. Kakakin Majalisar Dokokin ya bayyana matuƙar farin cikinsa game da yadda ya ga shugaban ƙasar na murmurewa. Ga Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani.
A sakonsa ta shafin Twitter @Yakubu Dogara, kakakin majalisar, ya ce ya gamsu da yadda ya ga shugaba Buhari ke murmurewa daga rashin lafiyarsa, inda ya buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da addu'ar godiya wa Allah dangane da amsa addu'o'in da aka yi wa shugaba Buhari na samun sauƙi da kuma batun dawowarsa gida Najeriya. Ga ƙarin bayani daga bakin kakakin majalisar.
Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, wanda ya sa yau muka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a birnin London, inda muka tattauna da shi na kusan sa'a ɗaya. Na yi matuƙan farin cikin ganinsa cikin annashuwa da fara'a. Babu shakka shugaba Buhari ya sami lahiya sosai. Na ƙara kira ga lahirin al'ummar Najeriya da mu ci gaba da bashi cikakken goyon baya da masa addu'a. Allah ya bashi cikakken lafiya ya kuma maida shi gida lafiya a yayin da yana shirin komawa.
Kakakin majalisar dokoki kenan Musta Yakubu Dogara da bayani dangane da ziyarar da suka kai wa shugaba Buhari a gidan Abuja da ke birnin London. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 4 kenan da minti 41 na yamma a nan Washington DC. A shakata da wannan faifai kafin ku zo, ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da ke faruwa a yankunanku da ma wato sauran ɓangarori na duniya.
Sarkin dare da rana na sharika naka Allah kai na sa gabana rabbana taqabbal minna du'aina shugaba Buhari Allah ka washe sauki. Shige a kunci shugaban mu bayanan ba mutun abinci rabbana ka maido shige da mu bar maraici rabbana ka amsa mana dan barkataici addu'a muke.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, za mu faro ɗaukan kira ne daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Baba Yakubu Makeri,
barka da yamma. Barka da Alhaji Musa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To bismillah Alhaji Musa.
Idan muka ɗauki irin wannan abubuwan da ke faruwa dangane da shi kanshi Malam Muhammadu Buhari.
To
gaskiya a matsayin mu na magoya bayan Muhammadu Buhari wa'anda suke goyon bayan shi ko muke fatan alkhairi gare shi, to muna addu'an Allah ya ƙara mai lafiya kamar yadda kakakin majalisa muka ji ya faɗa a kafafen watsa labarai nan namu na gida. To babu shakka wannan abin jin daɗi ne. Kuma ni shawarar da ke so in ba shugabanninmu na Najeriya su daina ɗaukar siyasantar da matsalar shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasa yana da girma a Najeriya, ya kamata inda 'yan TMA a ɗauke ta tafiya direct ta ɗauko mana wannan abu a zo a nuna wa 'yan Najeriya. domin duk wasu masu jin daɗi masu san fatan alkhairi gare shi to za su ji daɗi idan suka ga wannan abu amma bai kamata a ce yau wannan ya faɗi haka ba wanda ya faɗi haka ba to a daina siyasantar da rashin lafiya ji rashin lafiya da lafiya din na Allah ne
to mun gode malam Musa Garo bari mu je jihar Katsina wane ne a Katsina
to baba ya ko mu jiri suna na Dr. kuma ina kiran kai ka santara
to bismillah malam Dr.
Alhamdulillahi kullun dai magana da zamu yi game da rashin lafiya shi don kasa Muhammadu Buhari muna addu'a Allah ya ba shi lafiya mun ji Allah ya ba shi ikon dawowa gida domin tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali baba ya koma kira a tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske har yau dai bari mu koma jihar Kaduna wane ne kuma a Kaduna
barka da lafiya
yawa
Malam Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Musa Malam Murtala sai ka dan kira murya. Yau muryan ka na ƙasa.
To madalla ba zai ku matsari ko abin da ya ja Kaduna shine cewa a tashan jirgin nan da ake mana na gare da gasa muna kiran hukumomin da alaka abin ya faru yake hannun su zo gaskiya su sa ido. Saboda ranar Litinin akwai dan majalisa da ya fito daga Kano ya zo zai hau jirgi ya korafe ya ce to ma'aikatan nan fa su ne ma gwamnatin Malam Muhammadu Buhari zagon kaza ba su aiki yadda ya kamata ya ce a ja musu kunne so ɗaya so biyu ba su ba shi sa ya kira taron ƴan jaridu muna kiran Malam Nasu Arba'in da shiro su yi a mai nisan sa su jirgi da sauran su zo su gyara mana garin nan
to
tashan kenan da fatan za ta yi lafiya
yawa to bari mu je Damaturu wane ne a Damaturu
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Kuna tare da buban zan kasuwa da Maturu.
To Malam Buba.
Na wato ni ne ra'ayina shine ya karkata waɗanda suke zaman dirshin a nan Asrod na Abuja.
To.
Dangane da rashin lafiyar Muhammadu Buhari akan koye sauka koye murabur. To a gaskiya wannan din mu kamar mu magoya bayan sa da kuma duk wanda yake son gaskiya mu muna ga akwai lokaci cikin nadi. Saboda dalili ai rashin lafiya da lafiya dukkan Allah ne kuma bai kamata shugaba ba shi da lafiya a dinga masa irin wannan din ba to zaga kamar duniya ba mu damu da su kun kaso mu kuma alhali mun damu da shi saboda haka mu muna ba su shawarin cewar kowa da kowa ya tattare kayan sai kuma gida insha Allah Muhammadu Buhari zai da kuma zai da lafiya kalau insha Allah
yawa
ku tashi lafiya daga bubuwa zan kaso da masu
to masha Allah bari mu je jihar Adamawa wane ne a Adamawa
Adama Alhaji Babangida ne daga Gombe.
Adama
muna kira da masa dan Buhari su mai da kawansu insha Allah Buhari zai dawo Najeriya ci gaba da mulkin zai ta zarci. Muna fata Allah dawo da shi lafiya. Allah daura shi kan makiyansa gaba daya.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Babangida. Har yau dai muna jihar ta Adamawa. Wane ne mutum na biyu daga Adamawa? To sai ka dan cire murya kamar muryar ka na ƙasa.
Eh Ibrahim aske daga Adamawa Najeriya.
To Malam Ibrahim bismillah.
Eh wato satan mu yadda wasu suke nuna wai janar Buhari bai da lafiya ko wani abu yadda muke bukata ne a nuna wa mutane gaskiya cewa shugaban ƙasa ne yana da lafiya.
To da fatan abin nan shugabanni sun ji ka bari mu je jihar Taraba kuma. Ina sunanka?
Sunana Alhaji Lawa Rahusa daga karamar hukumar garin Lamido Taraba State.
To Alhaji Lawa bismillah.
To zan bayyana ra'ayina akan masu zanga-zanga na rashin lafiyar shi Muhammadu Buhari. Wannan abubuwan da suke yi mun fahimci abubuwan da suke yi kamar ɓangaranci ne amma mun muna tare da baba. Ko a wani hali yake ciki saboda haka su mai da bukwan su kobi muna nan tare da baba insha Allah kuma yana tsawa
to masha Allah sai kuma mu je jihar Kaduna mun gode sosai Alallah wane ne a Kaduna
ku
amma wa alaikum assalam wane ne
sunana Abdullahi Lala ce da tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
to Malam Abdullahi
ya wato ni zan yi kira ne akan ainihin maganar da ainihin mataimakin shugaban kasa makadda shi Farfesa Subanje akan cewa ba da a yadda da wannan suke wa'azi furi ciwo da zai kawo matsaloli ga Najeriya da sauransu to gaskiya muna goyon bayan wannan magana da yi saboda kamar musamman kamar shi ina ni Kano da aka ba shi kotu ta yinda ane wa an sharakoi kuma duk gashi yazo ya kakkarya shine ita ainin gwamnati take yana da kyau ainin kotu ta je ta kamo shi a sashi a appraisal saboda ya ce ba za a yi zabe a nan bura ba to yana da kyau da hukumomi gaskiyar magana su je su kamo wannan Inani Kano a sashi a prison saboda kasar mu ta zauna lafiya al'umma ta zauna lafiya saboda ɗan baya in suka ga an yi ne to kaga su ma ba za su taso su ce za su yi wani abin da bai kamata ba wannan cin amanar ƙasa ne to yana da kyau dai mataimakin shugaban ƙasa ya ba da himma a kan a je a kamo wannan mutumin a zo a sashi a prison saboda kasar mu ta zauna lafiya da fatan za ku tashi lafiya da gadi.
Bari mu je jihar Taraba kuma muna da wani daga Taraba.
Macido ne daga Taraba.
To Macido bismillah.
Now magana da ake yi na Baba Buhari Allah zai ba shi lafiya.
Amin.
Kana ji na?
Ina jin ka Malam Macido.
Yawwa kuma taimakon da muke so ku yi mana shi ɗan jarida ya kamata irin yankin mu nan na Taraba ya kamata ana ziyartar mu amma mu kuma ana dan manta da mu ko da yake ka san gwamnatin ba su tuna da mu ba ya kamata ku ba kuna dan tunawa da mu ai
insha Allah.
To da fatan Allah taimake mu.
To mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu je jihar Abia. Wake wane ne a Abia?
Muhammadu Buhari ne daga Abia State.
To bismillah.
Yalle ra'ayina lalle na gaida mai wannan murya Amurka da ainihin ba da kokari da suke muna gaskiya muna godiya matukar.
To
bayan haka kuma gaskiya ina ainihin ba da goyon baya na kamar da magana nan da mataimakin shugaban kasa ya faɗi cewa da irin wannan suke kawo irin cococuce na rashin zama lafiya gaskiya ya kamata a wayoye su a rinka kama su gaskiya saboda ka ganin nan yanzu da muke hajiya suke nan gaskiya tunda muke wallahi ban mu taɓa jin daɗin zama ba lafiya irin mulkin gani shugaba Buhari gaskiya. To gaskiya mun haka muke ba da goyon bayan gaskiya ainihin masu irin tara zamanin tsayin gaskiya a kula da su. Wallahi yan gaskiya yanzu sun maida har yanzu nan a kan an ji a gaske komi yanzu an maida shi Biafra komi an maida shi wallahi da gidaje da takalma da komai yanzu wallahi da ka zo ka san ba Najeriya kake ba.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Muhammadu Buhari. Bari kuma mu je jihar Bauchi akwai wani da muka samu a Bauchi. Wane ne a Bauchin?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Samuel S. Fawa kafin madaki karamar hukumar Gange jihar Bauchi Najeriya.
To bismillah malam.
To a yau dai din da ya faru a jihar mu ta Bauchi. Yan majalisun mu sun yi doka akan bombs da ake sa kan hanya domin talakawa a garuruwa. Hello?
Ina jin ka bismillah cigaba. Cigaba.
To abin da yake ban mamaki yan majalisi suka sa doka suka cire dokan nan saboda ana kada talakawa a kusa da garin mu karamar hukumar Ganjo a wani gari Kasuliman. Aka kada mutane a takalla dan majalisan jiha wajen mutum 18 amma aka ce wai yanzu muna labarin za a biya shi motarsa. Ashe a Najeriya saboda mutum baya da kuɗi rayukan mutane ya fi mota? Ai mota ya fi rayukan mutane saboda Allah a Najeriya kuma baka da kuɗi baka da inci.
To
da fatan yan majalisun mu
yawa insha Allah sun ji labarin. Bari mu dau mutum na ƙarshe daga jihar Jigawa.
Yawa kana magana da Rashid Nasir ne daga jihar Jigawa mai gatari.
To Malam Rashid bismillah.
Wato ni ra'ayina na farko dai ina kyakkyawar addu'a ga shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya.
Amin.
Sannan kuma abu na gaba ina goyon bayan maganar shi mukaddasinsa wato hutun bajo na wannan doka da ya gabatar Allah madaukakin sarki ya sa ta yi tasiri a zukatan 'yan Najeriya.
Amin sunma amin mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar. Kuma da wannan ne za mu kawo ƙarshen kira da muke ɗauka. Mun gode ma waɗanda suka kira baki ɗaya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana wani sako mai muhimmanci da yake da shi ga al'ummar kasar Colombia a ziyararsa ta kwanan nan, inda ya ce Amurka tana goyon bayan Colombia saboda tsaronmu da kuma ci gabanmu suna da alaka da juna wanda ba za a iya raba su ba. Bukatunmu ɗaya ne, martabarmu ɗaya ce, haka kuma samar da ƴancin al'ummarmu ya ta'allaka ne akan wuyan al'ummar tamu. Gwamnatin Colombia da dakarun juyin juya hali na Colombia, waɗanda aka fi sani da FARC a taƙaice, sun rattaba hannu akan yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen rikicin da ya fi kowanne da ɗewa a yankin ƙasashen yamma. Yanzu Colombia na fuskantar yadda za ta tabbatar da wannan zaman lafiya. Mataimakin shugaban ƙasa Pence ya ce babbar matsalar da wannan zaman lafiya zai iya fuskanta ita ce ta rashin tsaro da kuma waɗansu abubuwan yau da kullum. Tabbatar da dokoki a wuraren da yaƙi ya shafa waɗanda suke haifar da samuwar dandalin aikata manyan laifuka, miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankula. Amurka za ta ci gaba da aiki tare da Colombia domin tattaunawa akan wannan matsaloli. Wannan ita ce shekara ta shida da rattaba hannu akan yarjejeniyar tallata kasuwanci tsakanin Amurka da Colombia, wadda ta samar da ayyukan yi da kuma dama iri daban-daban ga kasashen guda biyu. Colombia ita ce ƙasa ta uku da ke da alaƙar kasuwanci mafi girma a yankin Latin America, da hada-hadar siye da siyarwar kasuwanci da ya kai kimanin dalar Amurka biliyan 27 a shekarar 2016 kaɗai. Gwamnatin Amurka ta tallafa wa yunkurin Colombia na shiga cikin haɗin kai da tattalin arziki da kuma ci gaba. Sakamakon goyon bayan wannan al'amari, Amurka ta ba da sanarwar baiwa Colombia taimakon kayan aikin fasaha na kimanin dalar Amurka miliyan 2 da za su taimaka wajen ganin an cimma wannan buri da aka sa a gaba. Mr. Pence ya ce duk da irin wannan ci gaba da aka samu, akwai damuwa kwarai da gaske ta yadda safarar hodar Iblis wato koken ke karuwa, wanda a yanzu ya wuce hankali a Colombia. Wannan matsala da ke kara tabarbarewa na da bukatar matakin gaggawa domin kare al'ummar kasashen guda biyu. Safarar miyagun ƙwayoyi ita ce silar tashe-tashen hankula da manyan laifuka da rashawa wanda ya jefa al'ummar Colombia cikin halin kakanikayi. A Amurka kuwa safarar miyagun ƙwayoyi ta zama dafi ga ƙananan yara da tarwatsa iyalai da jefa al'ummomi cikin tashin hankali. Amurka za ta ci gaba da bayyana wannan batu da bukatarta ta neman ƙara tsaro a iyakoki da kuma cikin gida game da sabunta yunkurinta na cire manyan masu laifuka da mambobin ƙungiyoyin ɓatagari da masu safarar miyagun ƙwayoyi daga kan titunan Amurka. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce Colombia na wakiltar ci gaban yankin Latin America, ita ce cibiyar yanki da tsaro da kuma ci gaba, haka kuma Amurka na tare da ku. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Juma'a, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa manyan jami'ansa cewa ya sallami babban mai ba shi shawara kan tsara dabaru Steve Bannon, wanda tun farkon hawan gwamnatin Trump watanni shida da suka wuce ya fi kowa shan suka cikin masu baiwa shugaban shawara. Bannon, wanda tun farko ya samu mukamin ne sakamakon taimakawa Trump a campaign har ya samu nasarar zama shugaban ƙasa, ya yi ta samun matsala da wasu manyan jami'an gwamnati. Shugaban ma'aikatar fadar White House John Kelly da Steve Bannon sun amince a yau Juma'a ta zaman tura na ƙarshe ga shi Bannon ɗin. A yau Juma'a ne kuma dubban mutane a Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tunawa da waɗanda harin da aka kai da mota jiya ya ritsa da su, wanda mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu sama da 100 suka jikkata. Sarkin Spain kuma Prime Minister Mariano Rajoy ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin Plaza de Catalunya. Prime Minister Spain ya ayyana kwanaki 3 domin zaman makoki a ƙasar. Gwamnatin shugaba Amurka Donald Trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi sauki da za ta bi wajen tunkarar yakin ƙasar Afghanistan da ya kwashi shekaru 16 ana fama.
To duka kuma da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu baki daya a yau, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokanmu aikinmu dauke da sauran shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga Malam Redwan Muhammad, daraktan Alpha Radio na birnin Kumasi, na rasuwan jikansa Lantana Abubakar Mamman a gidan wato Baba Iya kenan a birnin Kumasin. Allah ya jikanta ya kyautata makoma, Allah ya ba iyali haƙuri, musamman mahaifiyarta Musfira da take zaune a Canada da kuma sarkin Hausawan Tafu Kumasi Alhaji Bawa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wato Julie da ta taimaka muka gabatar da shirin, da injiniyarmu na wannan dare Baba Yakuma Kirki sallama da ku. A kwana lafiya, amin summa amin.